العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya rayar da mu har zuwa wannan safiya ta Laraba 3 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445, wanda ke daidai da 13 ga watan March shekara ta 2024. Mun dawo don ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Idan ƴan uwa ba su manta ba, a jiya mun tsaya kan aya ta 14 a cikin suratu Taha. Fadar Allah madaukakin sarki ga Annabi Musa alaihi salam lokacin da yake ganawa da shi, yake masa wahayi na farko. Allah madaukakin sarki ya ce masa, innani anallahu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
الله مدوكاكين سركي يتي مع النبي موسى، إنني أنا الله لليميني الله لا إله إلا أنا باب أبن بوتا دقس كياسيني فاعبدني كبوتا من وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي سَنَكَ تَأَيْدَ سَلَّا دُومِنْ أَمْبَتُونَ كُوكُمَكَ تَأَيْدَ سَلَّا دُومِنْ تِنَا وَادَنِي كُوكُمَكَ تَأَيْدَ سَلَّا دُومْكَ تِنَا دَ سَلَّا أَلُوكَ تِنْدَ كَكِي تِنَا دَ سَلَّا إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَلَّي تَشِنْ الْكِيَامَ تَنَا تَفِي أَكَادُ أُخْفِيهَا ina tsananin boye lokacin ta ne, bana bayyana wa halittu. Litujza kullu nafsin bima tas'a, lalle a wannan yinin za a saka ma kowace rai da abinda ta aikata, ko kuma don a saka wa kowace rai da abinda ta aikata a wannan yinin. Wannan ayar na cikin bangare na wahayin farko da Allah madaukakin sarki ya ma Annabi Musa alaihi salam, wanda daga cikin manyan sakonnin da ke cikin wannan ayar da wannan bayanin da Allah ta'ala ya yi ma Annabi Musa alaihi salam shine jaddada tauhidi. Sako na farko da Allah ya bashi sai da ya ce, ka saurara, cire takalminka, ka saurara abin da zan faɗa maka. Sai ya fara gaya masa sakon, lallai ni ne Allah, sakon farko kenan. La ilaha illa ana, babu abun bautawa da gaskiya sai ni, fa'budni, dan haka ka bauta mu. Wannan umurnin da Allah ta'ala ya yi ma Annabi Musa alaihi salam, Allah ta'ala ya yi ma duka sauran annabawa a jumlace da kuma a ɗaiɗaikun su. Shine sako na farko, sakon aqida, sakon kadaita Allah, sakon tauhidi. Shine abinda kowane annabi Allah ke fara masa wato sako da shi. Idan ya ce je kai ma mutane wa'azi, to farkon abinda yake umurtarsa da shi shine tauhidi, su kadaita Allah, su tsaftace ibadansu daga shirka. Zaka samu wasu wuraren a cikin Alkur'ani Allah madaukakin sarki ya yi bayani game da annabawa a jumlace, kamar fadan Allah madaukakin sarki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالرَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Bamu taba aiko wani manzo kafin kai ba, kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face sai da muka yi masa wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni inji Allah fa'buduni dan haka ku bauta mu kun ga wannan ayar ta yi kama da wannan wahayin da Allah ya yi ma annabi Musa wannan maganar da Allah ya faɗa ma annabi Musa yace masa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni can kuma yace ba annabi Musa kadai ba duk wani annabi sai da Allah ya gaya masa wannan wa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani annabi ko manzo da muka taba aikowa kafin kai a matsayinka na annabin karshe illa nuhi ilaihi face sai mun masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abun bautawa da gaskiya sai ni fa'budun dan ka ku bauta mun ne kadai haka nan ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul nahl walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut hakika mun aika wa kowace al'umma da manzo sakonsa mafi girma sakonsa na farko shine ku bauta wa Allah shi kadai kuma ku nisanci dukkan abin da ake bautawa wanda ba Allah ba kaga a jumlace kenan idan ku ka karanta alqur'ani surori mabambanta kamar suratul a'raf zaka samu Allah yayi bayani filla filla a daidaikun annabawa idan sun je wa'azi to farkon sakon su shine a bauta wa Allah shi kadai kada hada shi da wani abokin tarayya misali a cikin suratul a'raf laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu kaga sakon kina wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum aya sai yayi wa'azin tauhidi sannan sai kuma ya ci gaba musu da wa'azi na sauran ibadu da dabi'u da mu'amala haka wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kayla wal mizana kaga sai da yi musu wa'azi akan tauhidi akan la ilaha illallah ma'anarsa da abinda ta kunsa da abinda take karantarwa ga duk wanda ya yarda da ita to ba zai kaza ba ba zai kaza ba ba zai kaza ba dole yi kaza dole yi kaza dole yi kaza sannan sai a ci gaba da bayani akan shari'o'i wanda suke cikin ibadu da kuma mu'amala dan haka Allah madaukakin sarki wannan wahayi ya saba yi wa annabawansa kuma yana ba tauhidi kula matuƙa a karan fari domin dukkan ibadar da musulmi zai gina a rayuwarsa ma daman tauhidi ba ta tsayi ba to aikin banza yake yi in dai har akwai matsala a cikin tauhidi to abin da ake nufi fa shine ba ma ka da fayar da ake rubuta maka lada ba amma bude maka account ba ballantana har a rika sayin maka wani abu a ciki baka da account da Allah in dai har imanin naka ko tauhidin naka kana cakuɗa shi da shirka to ba kama da file baka da account din da ake sayin maka lada a wurin Allah madaukakin sarki duka abin da mutum ya aikata wanda yake jin aikin alkhairi ne to a wurin Allah ba aikin alkhairi bane irin wannan aiki shine Allah zai ma waqadinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wato da Allah madaukakin sarki yace fa abudini ka bauta mun malaman tafsiri suna tawilin wannan maganar akan zantuttuka guda biyu cewa ka bauta mun to me ma'anan ka bauta mun al-imam ibnu kafir ad-dimashqi a cikin littafin tafsirinsa yana cewa fa'budni ay wahidni wa qul bi ibadati min ghairi shariki ka bauta mun ni kadai kuma ka tsayurin bautan nawa ba tare da ka hada ni da kowa ba yace wannan shine ma'anan fa'budni da Allah ya ce ma annabi Musa alaihi salam haka nan al-imam al-alusi a cikin littafin suruful ma'ani yake cewa wa qila al-muradu biha ha huna at-tauhid abinda ake nufi da fa'budni a nan wurin shine tauhidi ka tsayar da tauhidi كما في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما يد يزوج إن فدر الله مدوكين سلكي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بل هل تشمتن دع الجنوبة في درس بوتامو sannan tawili na biyu da malamai suke ma wannan gaba na fa budini shine sa'irul ibadat wato sauran ibadoji na yau da kullun kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar aikin haji kamar sadaka da sauran tasbihi zikiri da sauran abubuwa makamantan haka wato sai zanto cewa ibada a jumlatansa tunda yace innani anallahu la ilaha illa ana to tauhidi kenan fa budini kuma sauran ibadu na gangan jiki wanda mutum zai rika aikatawa yau da gobe suka ce Allah ta'ala ya umurci annabi Musa da ya tsara tauhidi kuma ya tsara sauran ibadu wannan ainihin ma'anar ita ma ta dace kwarai da gaske domin akan kira bauta na yau da gobe a matsayin ibada cikin shi akwai addu'a addu'a huwa al-ibada da Allah madaukakin sarki yace wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsaida sallah domin tunani ko kuma ka tsaida sallah domin ambatuna ko kuma ka tsaida sallah idan kana tuna da sallah ko duk lokacin da ka tuna cewa lokacin sallah yayi to ka tsaida sallah a wannan yanayi wannan na cikin zantuttuka da malamai suka ambata al-imam ibn jarir al-tabari a cikin littafin sa jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an yana cewa aqimis salata li dhikri abinda ake nufi da shi aqimis salata li fa innaka idza aqamta hadha qabtan ka tsaida sallah domina don neman yardana don neman fuskata domin idan kana sallah zaka rika tunawa da ni in dai kana sallah to zaka rika tuna Allah dan Allah madaukakin sarki ya farlanta ma musulmi salloli guda biyar annabi Musa alaihi salam shi sallah daya aka farlanta ma al'ummarsa kamar yadda tattaunawar su ta kaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Isra'i da Mi'raj amma al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya dora musu salloli guda biyar don haka duk lokacin da mutum yake sallah idan ka tashi da safe da ka tashi abu na farko shine sallah idan ka shirya ka fita wurin aiki dan anjima kana cikin aikin ka ko sana'arka lokacin sallah sai azhar kana shirye-shiryen tashi daga aiki ko kuma aiki na tsakiya ko aiki ya fara kawo wajibi gurgurdan irin aikin naka a lokacin kuma sai wani sallah ya zo sallar la'asar kana shirin tashi ko ka riga ka tashi sai wani sallan ta ƙara zuwa sallar magriba bayan ka dawo ko kana kan hanyar dawowa idan kai mai kaiwa dare ne sallan isha daga nan ka huta da ka tashi ka ƙara yin sallah duk in zaka yi sallah to zaka tuna Allah ko kuma zaka ambaci Allah haka nan al-imam ibn jarir yace daga cikin abinda malamai suka ambata akan wannan gaba na cewa wa aqimis salata li dhikri ay wa aqimis salata hina tadhkuruha ka tsaida sallah duk lokacin da kake tuni cewa lokacin sallah yayi in dai ba mantawa kai ba mantu wanda ba ganganci a ciki to lokacin sallah nayi kai sallanka daga cikin abin da ke karfafa wannan fahimtar hadithin da al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito yace haddathana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddathana al-Musanna ibn Sa'id an Qatadata عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ده كان شي يجي إذا انت يدى جتشنكو بچي يكامشي bacci ya kwashe shi har lokacin sallah yayi, har lokacin sallan ya fita, ko kuma aka gama sallah a masallaci mutum yana bacci, bacci ya kwashe shi, ko kuma ya rafkana ya manta kila wurin da yake ba masallaci bai ji kiran sallah ba, ya duka yana ta aiki ko yana ta sana'a bai ankara ba ashe har an yi sallah, sai daga baya tuna cewa ashe lokacin sallah yayi ko kuma an riga an yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da ya tuna yi maza yi sallah, fa yusalliha idza zakaraha fa inna allaha ta'ala qala, sai annabi yace domin Allah madaukakin sarki yace wa aqimis salata li dhikri, ka tsaida sallah duk lokacin da ka tuna yi. Wannan yana karfafan wannan fassara. Hakanan hadisin da ke cikin sahihul bukhari da sahihul muslim, haka nan al-Imam Malik ya rawaito shi cikin muwaffa daga Anas bin Malik, annabi Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man nama an salatin aw nasiha, duk wanda yayi sallah wato duk wanda yayi manta lokacin sallah yayi ko kuma bacci ya kwashe shi, fa kafaratuha an yusalliha idza zakaraha, kafaran sa shine da ya tuna yayi sallah ko da ya tashi bacci yayi sallah, shi kuma a wannan lokacin ne lokacin sallan nasa yayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la kafarata laha illa dhalik, bai da wata kafara sai haka din. Amma Imam Ibn Jarir ibn Tabari sai yake cewa wa aula ta'wilaini fi dhalika bis-sawabi ta'wilu man qala ma'nahu aqimis salata litadhkurani fiha, abin da yafi daidai a cikin wannan zantuttukan guda biyu shine wanda suka ce ka tsaida sallah dan ka ambace ni a cikin sallah, ko kuma ka tsaida sallah don ka tuna da ni a cikin sallah ko dan tunawa da ni, da anna zalika azharu ma'nayhi, domin wannan shi yafi fitowa fili, yafi fitowa karara a cikin waɗannan ma'anoni guda biyu da malamai suka tattauna. Bayan waɗannan ma'anonin guda biyu malaman tafsiri sun ambaci fassarori mabambanta akan wannan gaban, kamar al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ya ambaci zantuttuka kusan guda biyar akan wannan. Dan haka dai Allah madaukakin sarki ya umurci al-ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba kuma a wannan wurin kadai Allah ta'ala ya umurci al-ummar annabi Musa da yin sallah ba, wato idan ka duba alqur'ani mai girma wurare mabambanta Allah ya umurci banu isra'ila a harshen annabi Musa alaihi salam cewa su kula da sallah. Kaga bayan an yi maganar tauhidi akai maganar ibadu a jumlace, sai kuma aka kebe sallah da ambato saboda muhimmancinta da kimarta da darajarta a cikin musulunci. Tun a wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisu alhaqqa bil batil wa taktumu alhaqqa wa antum ta'lamun wa aqimu as-salata wa atu zakata warka umar raki'in. Kaga Allah ya umurci banu isra'ila yayi alƙawari da su cewa su rika kula da sallah, suna tsaida sallah, suna bada zakka, kuma suna sallah tare da musulmi a masallaci, shine warka umar raki'in, ku rika sallah a masallaci. Allah ya umurci banu isra'il su rika sallah a masallaci. Tun wannan umurnin da Allah ya ba annabi Musa a cikin wannan wahayin na farko, ya kuma ƙara nanata masa cewa ya gaya ma jama'arsa banu Isra'il. Haka nan a cikin suratu Yunus alayhi salam Allah ta'ala ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala wa bashshiril mu'minin. Mun yi wahayi ga annabi Musa da dan uwansa Haruna an tabawwa ali qaumikuma bi misra buyutan, cewa ku nema ma ku samarwa al'ummanku matsugunai gidajen zama ku samar musu da gidajen zama a Misra a bisa tafsirin da dama daga cikin magabata mun yi annabi Musa da Haruna wahayi cewa ku newa wa al'ummarku jama'arku na Banu Isra'il bayan an zalunce su an musu mamaya an takura su an hana su sakat ku bayan Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna Allah ta'ala ya yi ma annabi Musa wahayi cewa ka nema wa Banu Isra'il wuraren zama matsugunai a garin Masar wajalu buyutakum qibla a gidajen a sanya su su kalli al-qibla su kalli baitul maqdis wa qimus sala kuma a rika tsaye da sallah a gidajen a bisa tafsirin al-imam abubakar ibn al-jawzi a cikin littafinsa nushatu a'yunin nawadir ya ilmin wujuhi wa nadha'ir yace anan wa ana nufin masallatin buyut wato ka jigginawa da kai da annabi Haruna ku jigginawa ku samar wa al'ummanku da masallatai a Misra shine tabawwa li qaumikum bi Misra buyutan ay masajid waj'alu buyutakum qibla ku sanya masallatan su kalli al-qibla su kalli baitul maqdis wa qimus salat ku rika tsaye da sallah a ciki kaga Allah ta'ala ya umurci ainihin Banu Isra'il da su rika sallah a cikin gidaje ko masallatan da aka sawar musu dan ainihin tsaye da sallah haka Allah madaukakin sarki ya fara cikin suratul baqara wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaw illa qalilan minhum wa antum thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun kaga Allah ta'ala ya umurce su da su rika tsaye da sallah a wurare mabambanta ba su kadai ba hatta sauran annabawa Allah madaukakin sarki ya umurce su da su rika tsaye da sallah ya nuna musu cewa su rika sallah kamar annabi Isa alaihi salam shi ma ran da aka haife shi ran da ya fara magana wahayinsa na farko da Allah ta'ala ya yi masa yana jariri da aka zo aka tsira mahaifiyarsa wannan yaron fa qala inni abdullahi sai ce ni bawan Allah ne atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati annabi Isa yace ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ya sanya min zanto mai albarka duk inda nake sannan yayi mun wasiya da tsayi da sallah da bada zakka kiran da aka haifi annabi Isa ya zo da wannan sakon shine sakonsa na farko a duniya bayan sakon cewa shi bawan Allah ne sai kuma maganar sallah haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabi Ibrahim yana addu'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Allah ka sanya ni in zanto mai tsayi da sallah ni da zuri'ata ya Allah ka karba addu'a mu haka nan ya faɗa game da annabi Isma'il wa kufi kitabi Isma'ila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya annabi Isma'il yana umurtan iyalansa ko al'umarsa da su rika tsayi da sallah suna bada zakka kaga shi ma Allah ya tabbatar da cewa yana sallah haka Allah ta'ala ya faɗa game da su wa hamna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan mun hore ma annabi ibrahim ishaq da yaqub nafilatan wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin mun yi musu wahayi su rika aikata ayyukan alkhairi suna tsaida sallah suna bada zakka kuma su sun kasance bayi ne masu ibada a gare ni kaga ba annabi Musa kadai ba duk sauran annabawa mun karanta lokacin tafsirin suratul maryam cewa duk annabawa Allah ya farlanta musu sallah ba al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama kadai ko al'umar annabi Musa da muke karantawa a nan wurin kadai Allah ya farlanta musu sallah ba dan haka sallah tana da girma matuƙa a cikin musulunci a cikin shari'o'in duk annabawa to sallah na da kima da daraja wacce ita ce shugaban dukkan ibadu da ake yin su daga kai Allah ta'ala ya samu dace haka nan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya umurce su da kula da sallah shi yasa wannan lafazin na sallah a kaida sallah 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 ya maimaitu ya kai so 67 a cikin alqur'ani sallah 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 a kaida sallah a kula da sallah a kimanta sallah a kula da lokacin sallah Allah ta'ala ya maimaita waɗannan wuraren sun kai wurare 67 a cikin littafin sa mai tsarki sai da ta kai mahatta mushrikai sun ba da shaida akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana umurni da riga sai da sallah saboda yadda yake yawan maimaitawa yadda yake ba ta kula da muhimmanci zaka fahimci wannan ka karanta sahihul bukhari kitabu bad'il wahyi lokacin da Abu Sufyan Hirqal sarkin Rumawa ya tsare shi yana tambayan shi ga sauran mutanen da suka je fatauci a wannan lokacin a can garin Rum cewa ga waɗansu tambayoyi game da wannan mutumin da ya bayyana a cikin ku yana cewa shi annabi ne sai Hirqal ya rika musu tambayoyi to daga cikin tambayoyin da ya musu shine me yake umurtan ku da shi wannan mutumin wanda yace shi annabi ne wanda yace an aiko shi a cikin ku me yake cewa ku yi sai suka ce yaqulu ubudullaha wahdahu wa la tushriku bihi shay'a ai wa'azinsa shine ku bauta mu Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa yadda bi sahun sauran yan uwan shi annabawa sannan yana cewa watruku ma yaqulu aba'ukum ku kyale abinda iyayenku suke fada na shirka na bautan gumaka bautan mala'iku bautan tauraru al'adu na kafirci da shirka da Allah yana hana mu waɗannan abubuwan yana cewa mu bar abinda iyayenmu suke akai na shirka da kurakurai da miyagun al'adu sannan wa ya'muruna bis-salati kuma yana cewa mu rika sallah kaga hatta mushrikai sun shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba sallah kula da muhimmanci dan haka Allah yake cewa hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli gaba ɗayan su sannan ku kiyaye as-salati al-wusta ko dai sallar la'asar ko sallar subahi ko sallar isha kamar yadda malamai suka fassara dan haka ku kula da sallah ku natsu idan kuka zo wurin sallah Sheikh Al-Albani a cikin Sahih at-Tarhib wa at-Tarhib ya rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatu lalle abu na farko da Allah zai fara wa bawa hisabi a cikin ayyukansa kakaf ranar tashin al-qiyama sallah idan an zo za a yi ma mutum hisabi ranar al-qiyama to sallarsa za a fara dubawa duk aikin da kai sallah za a fara bincika ka san ko jarabawa ne in za ka yi jarabawa daga cikin hanyoyin da ake cin jarabawa a fiye hankalin examiner shine ka fara amsa tambayoyin da kake garanti a kansu kake jin cewa ka iya su ka fahimce su fahimta mai zurfi za ka iya bada amsa gamsassu fiye da kowace tambayoyi to da su za ka fara wannan ne za ka fara tafiya da hankalin shi wanda yake makin din jarabawa wannan kuma yana da tasiri musamman akan yadda za ka samu maki in ya gamsu cewa ka san me kake yi to sauran tambayoyin ba zai tsananta maka bincike ba kawai zai ci gaba da maka maka daga nan sai kaga Allah ta'ala ya kaddara ka cinci da sama ko da a sauran kuwa baka kai na farkon hazaka da kwazo a ciki ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallah za a fara bincika a cikin ayyukan bawa kakaf fa in salahat faqad aflaha wa anjaha idan sallar ta yi kyau to mutum ya ci nasara ya dace ya samu nasara daga nan wurin hisabin sa yayi kyau in dai har sallah ta yi kyau wa in fasadat faqad khaba wa khasira idan kuma sallan ta baci shikenan ya bani ya tabi al'amarin sa ya rushe ya lalace ya shiga uku idan sallah akwai matsala wasu sallolin bai yi ba wasu sallolin yayi su dai ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba yana sallan gaba ɗaya tunanin shi ba akan sallar suke ba yana yin sallan yadda ya ga dama yana yin sallan ba akan lokacin ta ba da sauran matsalolin da ke shafan sallah idan sallan ta tawaya ta samu naƙasu ta samu damuwa in taqasa min faribatihi wa in taqasa min faribatihi idan kuma ya samu tawaya a cikin sallolin farillan sa qala Allahu ta'ala nduru halli 'abdi min taqawwi sai Allah ya ce ma mala'iku ku duba wannan bawan yana da nafifili da yayi yakmulu bihi man taqasa min al-fariida wanda zai amfani da shi a cike masa gurbin farillan da ya tauye bai yi ta da kyau ba bai yi khushu'i a ciki ba to a cikin nafifilin sa yana da sallolin nafila idan akwai sai a ɗebo cikin wannan nafifilin sai a cike gurbin wannan farillan da ya ainihin tauye shi yasa a hadisin Thauban hadisin al-Imam Muslim lokacin da ya farantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai sai annabi ya ce ma Thauban tambaye ni abin da kake so aka ba shi blank check aka ce rubuta abin da yake so sai Thauban ya ce ya Rasulullah ni kawai abin da nake so ina so in makwabtace ka ne a aljanna ina so ne ya zama aljanna ga miga ka ya Rasulullah Mazara sallallahu alaihi wasallam ya ce masa awa ghairu dhalik Thauban ka nemo na abun mana ba wannan ba aka shato ta da bai ka nemi abu mai girma yace ya Rasulullah ni kawai abin da nake so kenan kaga an bashi dama kuma yayi amfani da ita sai annabi ya ce to ba komai fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimake ni akan samun wannan biyan bukatar taka ta hanyar yawan yin sujada ga Allah yawan sallah sallolin nafila ka rika yawaita sallar nafila musamman sallar nafila a gida ta fi falala an fi so a rika yawan sallar nafila a gida da haka annabi ya ce ma Thauban ka taimake ni don samun biyan wannan bukatan ta hanyar yawan yin sujada ga Allah madaukakin sarki haka na akwai hadisin Jabir ibn Abdullah wanda Imam Muslim ya rawaito sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salati tsakanin mutum da shirka da kafirci abinda zai raba mutum da ya zama kafiri mushriki shine barin sallah idan mutum ya bar sallah to shikenan zai fada cikin kafirci da kuma shirka ga Allah da dama daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisin dan tabbatar da cewa duk wanda yake sakaci da sallah wata rana yayi wata rana yayi tariku salati kenan suka ce duk wanda ya zama tariku salat ko dai ya daina sallan gaba daya ko kuma yayi wadansu ya kiyin wadansu da dama daga cikin malamai suka ce kafiri ne saboda zahirin wannan hadisin yace tsakanin mutum ya zama kafiri ya zama mushriki shine barin sallah da ya bar sallah to shikenan ya zama kafiri ya zama mushriki bisa zahir na wannan hadisin Allah ta'ala ya ce inna sa'ata atiyatun lalle tashin alkiyama tana tafi ya ga ma annabi Musa inna sa'ata atiyatun kaga an yi masa bayanin tauhidi an masa bayanin ibada a jumlace kuma an masa bayanin sallah a kibe sai kuma aka ambata masa tashin alkiyama kenan dukkan abinda mutum zai yi idan yana tuna cewa akwai wata rana da za a yi tuni akwai wata rana da za a bibi rayuwarsa rayuwar duniya idan an zo to akwai ranar da kuma za a yi hisabi akan rayuwar da aka yi a duniya to duk mutumin da yake tuna wannan zaka ga rayuwarsa tana kyau duk mutumin da ke jin tsoron makoma yake tuna lahira to zaka ga rayuwarsa tana tafiya cikin saiki kuma matansa ko matansa da ƴaƴansa su kuma su ci banza ya yadda ya sadaukar da lahiransa kawai dan ya tara musu kuɗi su ji daɗi kaga idan yana ganin cewa tabbas za a zo za a yi hisabi keke da keke sai ya biya wannan abin da ya dauka ai gare ya hakura su din in za su sha wahala ne iya kanta duniya in ma za su zauna cikin talauci ne su zauna shi ya tsira da ce su su ji daɗi a duniya wanda galibin su ma dukiyar tana zama musu azaba ne a mutu a bar musu sai kaga mutum ya koma dan kwaya dan shaye-shaye akwai wanda aka bar musu miliyoyin kuɗi ya koma yana wata allura ya je ya karɓo wani sashi na kuɗin gadin ana ta bushasha ga abokai ga mata ga wani ne daga Abuja zuwa nan wurin an kashe kuɗi masu tarin yawa allura kawai akwai alluran 150 ko ta guda ɗaya za a yi allura saboda ɗan jigaro su kaga wannan dukiyar ta zama musu azaba kaga ba su taimake su ba don haka Allah madaukakin sarki sai ya ainihin ambata wa annabi Musa ya alakanta masa da tsayuwa akan aqida tsayuwa akan ibada a jumlace kula da sallah cewa duk in mutum ya gama to akwai tashin alkiyama atiyatun lallai tana nan tafe akadu ukfiha ina tsananin boye ta ne lituzza kullu nafsin bima tas'a domin a saka wa kowace rai da abin da ta aikata a gidan duniya al-imam ibn kathir ya rawaito da sanadin sa daga abdullahi ibn abbas da kuma abdullahi ibn mas'ud cewa suna karantawa inna sa'ata atiyatun akadu ukfiha min nafsi Allah yana cewa lalle kiyama tana nan tafe kuma ina tsananin boye ta na kusa in boye ma kaina saboda yadda nake boye ta to na kusa in boye wa kaina ta yadda ba na bayyana wa wani halitta tashin alkiyama dan haka ni kaina saboda yadda nake adana sirrin yaushe ne tashin alkiyama to na kusa in boye wa kaina akadu ufiha min nafsi na kusa ni kaina in boye wa kaina inji Allah a bisa wannan kira'a ta Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas wanda wannan na cikin fahimta na farko wanda yake al-Imam Ibn Kathir ad-Dimashqi ya ambata a cikin littafin sa hakanan fahimta ta biyu wanda Sheikh Muhammad Lamin al-Shankiti ya ambata a cikin littafin sa yayin tahlilin wannan ainihin mushkila da wannan ayan ta zo yana bayani cewa Allah madaukakin sarki yana nuni akan tsananin boye tashin alkiyama da yake yi ta yadda wato akadu ukfiha min nafsi wannan yace wani usulubi ne na larabawa idan mutum na tsananin boye wani abu saboda yadda yake boye abin har sai ya ce ni kaina na kusa in boye ma kaina ni kaina kaman ba zan bari zuciyata ma ta san wannan abun ba ballanta na wani wanda ba ni ba to larabawa a cikin usulubin magana su suna faɗan haka ga abinda suke so su boye shi ko suka kai makura wurin bayani akan yadda suka boye wannan abun ko girman sirrin da wannan abun yake da shi sai mutum ya faɗi wannan ya ce akadu ukfiha min nafsi wannan magana tana cikin littafin Muhammad Lamin al-Shankiti mai suna daf'u ihamil ittirab an ayati kitab daf'u ihamil ittirab an ayati kitab dan haka Allah madaukakin sarki yana tsananin boye ranan tashin alkiyama abinda ke kara tabbatar da wannan fadar Allah a cikin suratul a'raf yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa huwa suna tambayan ka game da tashin alkiyama yaushe ne tashin alkiyama sai Allah ya ce ka gaya musu ilimin yaushe ne ranar tashin alkiyama yana wurin Ubangiji na la yujalli hali waqtaha illa hu baya bayyana yaushe ne tashin alkiyama sai shi kadai ya san yaushe ne faqulat fis samawati wal ard ilimin sanin yaushe ne tashin alkiyama yayi masama da ƙasa nauyi ba za su iya dauka ba idan da an sanar yaushe ne tashin alkiyama to girman maganar da nauyinta yayi masammai da ƙasa nauyi ba za su iya dauka ba la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku mafaci afke afkowa kawai za ta yi amma tana da alamu amma kaga duk wanda ya mutu kiyamarsa ta miki man mata qad qamat qiyamatuhu فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل عبد ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء دون دي متو فشي قيامة تتانيكي كذا متو أكو أفكو واتكين باكم وان دي سرن دي متو جان هكا الله تعالى يتي يسألونك كأنك حفي عنها سنة تنبينك كيكا لوكا كلمات انكا سنفو يوشلي قل انما علمها عند الله فجاءوا مستشوا علم يوشا ني تاشن القيامه yana wurin Allah ولكن اكثر الناس لا يعلمون sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba Allah sai yace fala yasuddannaka anha fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wanda bai imani da ranar tashin alkiyama ba ko wanda bai imani da kyakkyawar akida ba ko wanda bai imani da shiriyanka ba kai annabi Musa kada ya hana ka ci gaba da aikace aikace da aiwatar da umurnin da Allah ta'ala yi maka wanda bai karba ba to kada ya hana ka ci gaba da zartar da abin da Allah ta'ala ya umurce ka kai wataba'a hawa wanda yake bin son zuciyarsa to kada kai rudi da shi kada ka bari ya hana ka zuwa inda Allah ta'ala ya umurce ka ka je ko aiwatar da abin da Allah ta'ala ya umurce ka ka aiwatar fatarda in kai haka sai ka halaka idan ka bari mutane wanda suka ki karban sakonka suka hana ka bin sakon saboda bin son zuciya to in kai haka zaka halaka malamai sun tattauna akan cewa wannan maganar na fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha da wa ake yi shin cikon maganar annabi Musa ne wato maganar da Allah ke yi wa annabi Musa a cikin wannan wahayin koko da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ake yi malamai sun tattauna akan wannan abinda zahirin siyakin yake tabbatarwa to maganar Allah ne yake gaya ma annabi Musa zahirin siyakin abin da yake tabbatarwa kenan amma al-Hafiz Ibn Kathir yace al-muradu bi hadha al-khitab ahadul mukallafina wanda ake nufi da wannan magana na fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda da daidaikun musulmi ake yi kowa da shi ake yi idan ka sa gaba a cikin addini ka dauki ragaman biyayya ga umurnin Allah madaukakin sarki ka dauki gabarin ruko da addinin Allah ka dauki gabarin ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada wani ya tsaya akan hanya ya hana ka idan ya tsaya sai ka zaga ka wuce kawai idan ya tsaya ya tare ka sai ka canza hanya ka tafi abin ka kyale shi kar ka bari wani ya dakatar da kai game da umurnin Allah madaukakin sarki al-Imam Ibn Kathir yace wannan ana yi ne ga daidaikun musulmai yace ai la tattabi'u sabila man kadzaba bisaa ya ku musulmi kar ku bi hanyar waɗanda ba su yarda da tashin alkiyama ba kar ku bi hanyar batattu waɗanda ba su yarda da tashin alkiyama ba wa aqbala ala maladihi wanda suka fuskanci rayuwar duniya da jin dadin ta fi duniyahu a cikin duniyarsa wa afa maulahu suke saba ma Allah kar ku biye musu wattaba hawahu suke biye masan zuciyarsu yace faman wafaqahum ala dhalika faqad khaba wa khasira, duk wanda ya biye ma ɗan duniya ya saki addinin Allah to ya tabe ya halaka yayi hasara. Irin wannan magana ita Abdulrahman ibn al-Jawzi yake faɗa cikin tafsirinsa Zadul Masir fi ilmi at-tafsir, yake cewa ai fala yasuddannaka anil imani biha, kar ka bari su hana ka imani da abinda ne maka umurni da shi, man la yu'minu biha, waɗanda su ɗin ba su yi imani da ita ba, wala yu'minu bi kauniha, ba su yadda da kasancewarta ba. Yace wal khitabu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa li jami'i ummatihi, wannan maganan ana yi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam da sauran al'ummarsa gaba daya. To ala ayi hali, ko dai da annabi Musa ake yi ko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ake yi, al ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, abinda ake lura da shi a yin Qur'ani menene saƙon, me saƙon ke isarwa. To in ka ji da kai ake yi, ko da annabi Musa aka faɗa ma, to tun da ya zo a cikin Al-Qur'ani, to kai ma da kai Allah yake yi. Wannan shi ne mazhaba ta malaman tafsiri. Ana samun hadithin Abu Dharr al-Ghifari wanda Imam Muslim ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma Abu Dharr, yace masa ya Abu Dharr innahu sayakunu ba'di umara'u yumituna salata, ya Abu Dharr, ya Abu Dharr, lalle ka sani nan gaba za a samu waɗansu sarakuna, waɗansu shuwagabanni suna kashe sallah, za a yi waɗansu shuwagabanni nan gaba masu kashe sallah. Fa salli salata li waqtiha, to in kana tare da su suka jinkirta sallah, suka yin sallah har lokacin ta ya fita, suna sallah lokacin da suka ga dama, wani lokaci su bari lokacin ya fita, kuma sun hana kowa ya neman cife su. Yace idan ka samu kanka a wannan lokacin, to kai ka rika yin sallanka kana gabatar da ita a cikin lokacinta. Fa in sallaita li waqtiha kanat laka nafilatan, idan kai sallanka akan lokacinta, to daga baya idan suka zo za su yi sallan su na shiriri ta ka bi su, to wannan sai ta zama nafila, amma kai farillanka ka riga ka yi. Kaga wannan hadithin sai tabbatar da cewa za a yi lokacin da jagorori za su rika tuzartar da sallah, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a suratu Maryam, fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u ssalata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya. Dan haka wannan aya tana nuni akan cewa kana tare da uganka lokacin sallah yayi shi yake yin sallah, ba dalili bane da kai zaka ki yin sallah. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatabda, kana tare da mahaifinka kila shi ba mai kula da sallah bane, idan lokacin sallah yayi sai ka samu ka lallaba shi, idan ba zaka iya jan hankalinsa ayi sallah din ba sai ka zaga, kada ka bari mahaifinka ko yayanka ya hana ka yin sallah a lokacinta. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatabda, kada ka bari wani wanda ba yana kan shiriya ba shi kuma ya hana ka bin shiriya. Kowane ne shi, kowane ne shi, komin girmansa, in malami ne komin iliminsa, idan mai daraja ne komin darajarsa, idan shugaba ne komin girman shugabancinsa. To kada ka bari wani ɗan adam kai ko aljani kaka bari ya hana ka bin gaskiya, idan gaskiya ta zo ka rungume ta hannu bibbiyu, kai kundin bala ka nemi taimakon Allah ka ji gaskiya, ko da waɗansu abubuwa marasu kyau za su same ka. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatabda, idan kai haka ka biye ma ɗan duniya to zaka halaka. Wannan ayar ba a cikin ibada kaɗai ba, hatta a cikin harkoki na rayuwa, wannan ayan zaka dauke ta ka shiga da ita cikin fage na rayuwa da mu'amala na yau da gobe. Idan aka samu mace mijinta dan san rai ne, baya bin gaskiya, baya san gaskiya, baya bin addini, to kasancewar shi shi bai da addini ba zai ta zama dalili akan ita kuma ta ki bautan Allah ba, ba zai zama dalili ba. Domin galibi kofofin fata suna zuwa ne a lokacin da mutane suka rika biyayya ga shuwagabanninsu da jagororinsu da masu tasiri a cikin rayuwarsu akan fata. Kamar yadda Allah ta'ala yake ba mu labari a cikin Alkur'ani, ƴan wuta za su rika cewa wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabila. Ya Allah, lalle mu mun rika bin manyanmu ne da shuwagabanninmu, mu su muke ma biyayya sai suka bacar da mu kan hanya. Rabbana atihim dhi'faini min al'adabi. Ya Allah, tunda suka ja mana shiga wuta, ka ninka musu azaba, ka rubanya musu azaba. Wal anhum la'nan kabira, ko wal anhum la'nan kathira a wata riwaya. Ya Ubangiji, ka rubanya musu azaba kuma ka tsine musu tsinuwa mai yawa, ka la'ance su la'ana mai girma, tunda dai sun ja mana shigowa wuta. Kenan ashe, idan ka bari wani mai girma ko mai daraja ya hana ka bin gaskiya, to da kai da shi za ku taru a wutan jahannama ku ƙine juna. Kamar yadda Allah ta'ala ya bada labari a cikin suratu Ibrahim, suratu Al-Hijr, a cikin suratu Ibrahim, wa idh yatahadduna fi an-nari wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'd al-haqqi وأعطكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. الشيطان بيجا ومتاني يستن يا موسو شنجي أكن هاني الشريع سكبتي وأنا زوى وتن سنة شاروة سنة إني مسا sai hawo minbari ya hudu ba ya ce, to jama'a, ni kawai wanda ya zarge ni, kowa ya ta kanshi, me yasa kuka bi ni? Ni fa kawai na ce muku ku kaza ne, kuma da yake kowa waye ne ke kuka yi? Da haka ni ba ruwana, kowa ya ta kanshi, kowa ya je ya dandana azabar shi, sai ya kauce ya baku, sai ya kauce ya bar su. Insha Allah ba wanda zai zama a cikin su a nan wurin da sauran al'ummar musulmi. Ala ayyi halin, wannan na nuni akan cewa idan gaskiya ta tinkaru, idan ka fahimci gaskiya, to ka rike ta hannu biyu, ba a cikin addini ba. Idan kai ruko da gaskiya, to karka saurari kowa. Haka nan ba a cikin addini kadai ba, hatta a cikin sana'a, idan har kana sana'a, to karka saurari waɗanda suke magabta a cikin sana'ar taka. Wannan wata fa'ida ce da wannan ayan tana kutsawa kowane bangare na rayuwa. In har ka san wannan abun daidai ne, don saboda yawan magabta, yawan masu maka hassada, masu maka makirci, karka saurare su, kawai ka yi gaba. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Babu laifi idan korafi ake, ka saurari korafin masu korafi, idan akwai kuskure ka gyara. Amma idan mujarradin hassada ce da kunji-kunji, da an ce ka ce, an ce kaza, an ce kaza, haka saurari kowa. In ka tunkari abu kawai kai gaba. Haka a cikin gidanka, idan ka tashi kau da wata ɓanna, to karka saurari kunji-kunji, an ce ka ce, karka saurari kowa, karka yi ƙasa a gwiwa har sai ka gusar da wannan ɓanna. A cikin abin da ya shafi tarbiyyar yaranka, wani lokaci waɗansu wanda su ba su kula da tarbiyyar yaran nasu ba, ba su ma san yadda ake tarbiyyan ba, yayin da ka zo ka mai da hankali kana tarbiyyan naka yaran, za ka iya samu a gida ko a unguwa ana cece ku ci, ai wane ya fai kaza, wane ya cika kaza, wane ya takura wa kanshi, wane ya matsa ma kanshi. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Kar ka bari su dakatar da kai, su ne ba su gane ba, kai da ka gane ka yi gaba. Babu laifi ka samu lokaci kai musu bayani, in Allah ya sa sun gane shikenan, in kuma ba su gane ba shikenan, kai dai kada su dakatar da kai. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatabda. Wannan shine sako yanki na farko da Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Musa alaihi salam ya tsayu akan gaskiya idan ya je isar da wannan sakon duk kalubalen da ya fuskanta to ya hakuri duk irin tirjiya da zai fuskanta to kada ya sauka akan gaskiya wato Allah ya fara shirya zuciyar annabi Musa alaihi salam da ya maida hankali ya tsayu akan wannan muhimma da Allah ta'ala ya dora masa irin umarnin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fastatin kama umirta wa man taba ma'aka wala tafaw innahu bima ta'maluna khabir. Ka tsayu ka samu istiqama kaman yadda aka umurce ka, ka tsayi tsayin daka. A cikin wannan suran yace wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada. Duk labaran da muke baka na annabawa muna baka ne saboda mu dakar da zuciyarka, saboda ka tsayu da kafafuwanka, saboda zuciyarka ta shirye karban duk wani kalubale da zai biyo bayan riko da gaskiya da kai. Dan haka nan bawon Allah fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatabda. Nan zamu dakata abinda muka faɗa daidai. Allah ta'ala ya bamu lada abinda muka kuskure. Allah ta'ala ya ainihin gafarta mana. Muna roƙon Allah, muna tawassuli da wannan zama, ya Ubangiji muna masu tuba zuwa gare ka, muna masu kaskantar da kai a gare ka. Zazzabin da wannan ƙasa take fama da shi, da ulcer, da hawan jini, da diabetes, da ciwon hanta, da ciwon ƙoda da ake fama da shi a wannan ƙasa ta fuskacin tattalin arziki da zamantakewa da jagoranci, ya Allah muna masu kaskantar da kai a gare ka. Ya Allah ka warkar da wannan baiwa ta ka Najeriya daga waɗannan cututtuka.
Amin.
Ya Allah ka saukar da rahamanka a wannan ƙasa.
Amin.
Ya Allah ka saukarwa bayinka da rahama da tausayi. Ya Allah muna tawassuli da sunanka Rabbul Alamin. Muna tawassuli da sunanka Ar-Rahmanur Rahim. Muna tawassuli da sunanka Al-Mannanul Wahhab. Ya Allah ka saukar da falala da arziki da wadata a Najeriya. Ya Allah ka ba mu kyakkyawan shugabanci. Ya Allah ka fuskantar da zukata da hannayen shugabanninmu zuwa abin da kake so ka yarda. Ya Allah ka daidaita tunaninsu. Ya Allah ka sanya tunaninsu ya tsayu akan abin da zai kawo ci gaba ga al'ummarsu. Ya Allah ka kama hannunsu daga barin zalunci. Ya Ubangiji ka tausaya wa bayinka. Allah ka fitar da mu daga yunwa, ka amintar da mu daga tsoro. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.